بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 19 ga watan Zulqa'ida hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 17 ga watan 5 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro ta cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin أحكام الجنائز وبدعها لتابعنا واللفر ببمالمي الشيخ العلامة شيخ ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى وانا كمشيني مجلس منا اكو اتكيو وانا لتابع منا نندي اتكيو مقدمة لتابع لكما بيان يندس آرن كرن كواتوس آرن لتابع يكي دي يند مالا يشيري بابك وانا لتابع malaike cewa wa mimma la yakhfa ala ahli alilm alladhina marasu ta'lifa anna tahqiqan mithli hadha al'amal yatatallabu sa'yan hathitha wa juhudan baligha wa sabran jamila wa zamanan madida wa ba'da injazihi yumkinu ta'lifu ar-risalati al-matluba bi suratin tatma'innu ilayha an-nafsu وينشرح لها الصدر ويعظم بها النفع ما لقيت ومما لا يخفى بابوين أبو بني على أهل العلم كما لم يما أبو تعلمي الذين مارسوا التعليف وأن سكي قوغي وجن واللف واللف التعليف سنسا أن تحقيق مثل هذه العم هذا العمل وتحقيق إرن ونن أيكي tsatsefe komai daki-daki ya tatallabu sa'ayin hafifan yana bukatar kwazo na gaggawa wa juhudan baligha yana bukatar kokari matuka wa sabaran jamila yana bukatar hakuri mai kyau wa zamanan madida yana bukatar kuma lokaci mai tsawo wa ba'da injazihi bayan cikar wannan littafi da kammala shi yumkinu ta'lifur risala ko ba'da bayan cikar waɗannan abubuwa sa'ayan hafifan juhudan baliga sabaran jamila zamanan madida to bayan cikar waɗannan yumkinu ta'lifur risalatil matluba shine zai iya yuwa a samu damar wallafa littafi risala wanda ake nema bi suratin da wani irin hoto ko samfure taduma innu ilaiha nafsu wanda zuciya za ta samu natsuwa da shi wa yansharihu laha sadr kuma kirji zai sami yalwa saboda abin da ke cikin littafin wa ya'zumu biha nafu kuma amfanin da ake sa ran a samu zai ƙara girmama ma'ana irin wannan aiki da shi dan uwan da yasa ya nemi alfarma ko ya roki malam yayi irin wannan littafi a karkashin irin wannan unwani ko wannan mawdu'i to shine sai bala yake bayani cewa duk malamai da suka goge suka yi gogayya wajen wallafa wallafe sun san a dauki wata mas'ala a yi ta hakikinta a dauko komai da ya dangance ta a wato ai mata wato filla filla dalla dalla da dalilai su ma dalilan a dandake su a fitar da abin da ya inganta da wanda bai inganta ba to wannan yana buƙatar gaskiya sa'ayi wanda yake na gaggawa sannan yana buƙatar ainihin wato juhudi wanda yake matuka yana bukata kuma gaskiya sai mutun ya zama yayi hakuri kuma abun yana bukatar lokaci mai tsawo duk wanda suka saba wallafa wallafe sun san da haka to in an samu yin waɗannan abubuwa sun samu to shine in aka fitar da risala din ko aka fitar da littafin to shine sai kaga zuciya ta natsu da abin da aka rubuta a cikin littafi kirji ya samu yalwa da abin da yake ji a cikin wannan littafi sannan amfanin kuma zai zama ya ƙara yawa ya ƙara girma lidhalika dan haka faqad zakartu lil akhi al mushari ilai da haka ne na fada wa dan uwan da nayi ishara zuwa gare shi khulasata hadha wato dunkulallan bayanin wannan mu'taziran ina mai neman hanzari ma'ana shi dan uwa sai Sheikh Nasiruddin Albani ya masa wannan bayanin da muka ji yanzu dan gabatar da uzuri cewa yanda yake bukatar ayi a cikin kwanakin karbar ta'aziyya kamar yanda muka karanta a baya abu ne wanda yana da wahala samuwar haka yace kuma faqabila uzuri jazahullahu khaira yace kuma dan uwan ya karbi hanzari na Allah ya saka masa da alkhairi walakinahu aada yatlubu bin nishru'a fi hadha al'amal sai dai kuma daga baya ya kuma dawowa yana dai neman in fara wannan aiki wa haddani alaihi ya kuma zaburar da ni da kwadaitar da ni akan yin wannan aiki wa balaga fihi ya kai matuka wajen wato yawan zuwa da magana da neman in yi wannan aiki rajiyan minhu khairan kathira saboda kaunar alheri mai yawa daga gare shi fastakhartu Allah ta'ala mala yace sai na nemi zabin Allah madaukakin sarki wanka babtu ala dirasa sai na dukufa akan bincike shine dirasa bahasi kenan wato research sai na dukufa akan yin research wal muraja'a da kuma review komawa cikin wasu ainin wato littafan da kallon wasu al'amura waɗanda ko an san su a sake bibiyar su muraja'a wato bibiyar abubuwa qurbata thalathati ashhurin kusan wata uku malam yayi yana ta research yana ta tattara ma'lumat danganin cewa yayi wannan aiki na rubuta wannan littafi yace a amalu fiha laylan nahara yace kuma ina ta yin wannan aiki ne fa wajen kokarin yin wannan littafi dare da rana illa ma la budda minhu min al'amali sai fa abinda babu makawa sai nayi shi na aiki fi mihinati da ya shafi sana'ata mun ji cewa malam mai gyaran agogo ne yace to in ka ga na ajiye wannan aikin nayi wani abu to sai abin da ya zama ba makawa na neman abinci na sana'a wannan min ladila gina anhu lirahati jismi sai kuma baccin da shi ma ba za a iya cewa an wadatu daga bacci ba saboda hutun jiki yace to in ka cire waɗannan abubuwan su kadai ne za ka ga in ka ga bana ci gaba da wannan research da muraja'a game da kokarin rubuta wannan littafi to ɗayan abu biyu ne ko dai al'amura ne yau da kullun na neman abinci ta hanyar sana'ar da na saba nake yi ko kuma jiki da jini in an gaji za a kwanta dan ayi bacci hatta tamakkantu min i'dadi hadha alkitab yace har sai da na samu damar shirya wannan littafi alladhi bayna yaday alqari alkarim wanda yake gaban mai karatu ainihin wato mai girma kai kawai gashi nan kaji ana ta karanta ma babun kaza kana ta bayani to shi kaji banda bacci da ɗan lokuta da yake yin sana'a don samun abin da za a yi rayuwa gaba ɗaya sai da wata uku dare da rana wannan aiki yake walaqad kana yatadallabu min alwaqti akthara mimma quddira lahu kuma gaskiyar al'amari haqiqa ya kasance yana neman lokaci fiye da lokacin da aka kaddara masa wato shi wannan aikin lokacin da aka sa ran ana tunanin za a iya gama shi a lokacin sai da ya nemi fiye da haka laula anna qisman kabira min masail yace ba dan ma kaso mai yawa na mas'alolin wannan littafi wa ahadithihi da hadisan da ke cikin wanda na kawo kana kad kana muhaqqaqan indi dama sun kasance waɗannan mas'alolin da waɗannan hadisan na riga nayi ta haƙiƙin su fi ba'dhi tasanifi a wasu wallafa wallafe na yace to wannan ne ya dan sa na samu sauki wasu hadisan na riga dama nayi ta haƙiƙin su a wasu littafan nawa to wannan taqiqin kawai na dauko ne amfani da shi wasu mas'alolin kuma dama na riga nayi taqiqin su da haka ba sai na sake bibiyar su ba kawai haka na abin nan to wannan shine ma yasa aka dan iya samar da littafin a takaitaccen lokaci kamar haka ولذلك تراني أهيل عنها في بعض المواطن من da haka za ka gani wani lokaci na kan zame ko na dan karkacewa waɗannan abubuwan a wasu wuraren saboda na san na faɗe su a wasu wuraren ma'ana za ka ga in yazo kan wata matsalar kawai sai dan kauce mata kawai saboda ya san wannan matsalar ya tattauna ta a wani cikin littafin sa a wani wurin walaqad hawaltu an astaqsiya fihi kullama lahu alaqatun bi mawdu'ihi min al masail yace walaqad hawaltu haqiqa nayi kokarin an astaqsiya wato in bi diddigi fihi cikin wannan aiki kullama lahu alaqatun in gana dauko dukkan abin da yake da alaka bi mawdu'ihi da wanda wannan batu min al masail cikin masaloli allati laha dalilu min al kitabi wa sunna daga cikin irin masalolin da na san suna da hujja a alqur'ani da hadisi wa a'radtu amma kana musnad mustaniduhu mujarrad al ra'i yake cewa sannan na dauke kaina game da duk abin da ya kasance isnadin sa ba wani hadisi bane ba isnadin sa ba daga alqur'ani ko daga sunna bane mujarradar ra'ayi tsantsar ra'ayi ne yace to ire-iren waɗannan na dauke kaina ma ban kawo abin da mas'ala ce amma na san tsantsar ra'ayi ne babu wani nassi a karkashin ta yace wannan nakan kawo da kai ba na kawo ta li'anna al-mawdu'a saboda wannan batu da ake kokarin a tattauna akai ta'abbudiyyun mahdhun ibada ce tsantsa in ibada ce tsantsa ba a bukatar ra'ayi domin ita ibada tauqifiyya ce ana bukatar aji qala Allahu qala Rasul kafin ayi ta la majala lil qiyas fihi babu wani fage na yin qiyasi a cikin irin wannan mas'ala ta ibada illa ma la budda minhu sai abinda babu makawa sai an koma zuwa ga qiyasi min al qiyasil jali shi ma kuma sai dai ai amfani da qiyasi jali tunda akwai qiyasi iri biyu akwai al qiyasul jali akwai kuma al qiyasul khafi yace to wani lokaci in aka zo kan wata gaba da babu makawa sai an koma qiyasi jali to nakan koma in yi hujja da qiyasul jali wa auratu fi awwalihi ba'd al fusul yace a farkon littafin nayi kokarin kawo wasu fasalullika wal masail da mas'aloli allati la tuzkaru adatan wanda a al'adance ba a ambatan su fi babil jinaza a babin abin da ya shafi jana'iza min ammati kutubil fiqi daga dukkan mafi yawan littafan fiqi in ka karanta kitabul jana'iz a cikin su to bas cika kawo ɗannan fasalillukan da ni na kokarin kawo su anan ba bas cika kawo su mas'aloli da ni na dauko su na sako su a cikin wannan batu ba mithul wasiya kaman me kenan wanda za ga ba fiye kawo shi a cikin babin janaza ba kaman wasiya da wahala ka karanta babin jana'iza a cikin wani littafi cikin littafai ainihin wato na fiqihu kaga an hada babin janaza da wasiya galibi an fi ware babin wasiya can daban a wani guri galibi wani lokaci yafi makwabtaka ma da fara'id gado wa alamati husnul khatima da kuma alamomin cikawa da imani an gane ko ma'ana shi ma wannan ba yace a al'adance littafan da suka saba rubutu akan abin da ya shafi fiqhu a babin jana'iza ba sa kawo irin wannan babi ko fasali na alamomin kyakkyawar cikawa wa nahwi zalika da makamancin haka wa ba'dahu qad la yuzkaru fiha aslan yace wasu kuma fasalillukan da wasu mas'alolin kwata-kwata ma ba a ambatan su asali ma babu ni ne nayi kokarin kawo su a cikin wannan babi mithlul fasl kaman misalin in ka karanta fasali na 5 da na 8 da na 9 fasali na 5 in ban manta ba shine abin da yake wajaba akan yan uwan mamaci da gan ka karanta sauran littafai da wuya ka ji an taba wannan bangaren wato babin da yake ko fasalin da yake magana akan abin da ya wajaba akan yan uwan mamaci sannan babi na 8 shine alamomin kyakkyawa cikawa din shi ma ba da wuya ka gaishe a wani littafi sannan matsala ta tare kaman yaban mutane ga mamaci an gane ko wal mas'alatu 30 da kuma kaman matsala ta 30 wal faqara jim waw da da kuma wannan gabar mun zo ta zaka ji abin da ya kawo min al mas'alati daga mas'ala ta 74 wal mas'ala da kuma mas'ala ta 98 da ta 99 da ta 105 da ta 107 113 120 wal faqara da kuma gaba ta 7 min al mas'ala daga mas'ala ta 128 ma ahammiyatiha wa kathara tibtila'in nasi biha, wannan gabar da wannan mas'alar tare da muhimmancin ta da kuma yawan jarabtuwar da mutane suka yi da ita, wa tawaturil ahadithi fiha, da kuma hadisi waɗanda sun kai mutawatirai da suka zo akan ta, wannan matsalan muka je zamu ji wacce ce, wal faqara, da kuma gaba ta goma minha, daga ainihin wato daga gare ta, wastawhaytu tartibahu, nazo da tsarin wato littafin, min al waqi'i, daga abin da ke faruwa, fastaftahtuhu, da aka sai na bude littafin nawa, bi faslin, da fasali na farko, ma yajibu alil marid, abin da yake wajaba akan mara lafiya, minar rida bil qada, na rungumar kaddara, duk wanda yake kan gadan rashin lafiya ko yake kwance a gida bai da lafiya, to akwai abin da ya wajaba akan sa a matsayin sa na mara lafiya, na yadda da kaddara, yadda da hukuncin Allah, da kuma yin hakuri akan alqadar, wato wasabru alal qadari, da kuma hakuri akan kaddara, can yadda bil qada, da abinda Allah ya hukunta, in Allah ya hukunta za a tashi a take a take, in Allah ya hukunta kwanciyar kenan shikenan a wuce, wannan dama haka yake, sannan da hakuri bisa kaddarar da Allah ya jarabce shi da ita, wa tarki tamannil maut, da kuma barin burin mutuwa, yawa ba a san mutum ya dinga burin gara baya mutu, shi da wannan rayuwar gara mutuwa ba a san haka, wa ada'il huquq, da kuma kokarin biyan haƙoƙi, haƙoƙin Allah, haƙoƙin bayin Allah, da zarar mutum ya kwanta ba shi da lafiya, to abin da ya kamata ya kenan, akwai wanda an sa zai ran zai tashi kuma bai tashi ba, akwai wanda kuma an kawo mutuwar kuma Allah ya sa zai tashi, to shi kaga abin duk babu wani tabbas da ake da shi, to shi yasa da zarar mutum ya ga har abin ya kai shi kwance ba lafiya, to na farko ya yarda da abin da Allah ya yi na hukunci, na biyu ya kuma yi haƙuri da kaddarar da ta zo, wani za a ga kafin ya rasu ya rasa wata gaba, wani ya makance, a ga duk wannan sai an yi haƙuri, wani yana ki da shi yasa da kun zo wajensa duba shi sai ya fashe da kuka, saboda in ya ga yanda ya zube ko yanda ya yi kaza ko yanda larurar ta kai shi ga kaza ko ya rasa wata gaba, duk sanda wayanda suka san shi lokacin yana lafiya in ya zo in suka zo sai ga yana hawaye yana kuka, to wannan dole sai mutum ya yi haƙuri, kowa kaddararsa baya guje mata, kowa akwai yanda Allah ya tsara yanda zai zo duniya da yanda zai rayu da kuma yanda zai koma, kuma ba wanda ya isa ya hana mai faruwa ta faru tun da kaddarar shi, to abin da ya yi wajaba ga musulmi mai imani in yana bai da lafiya irin wannan kaddarorin ya yi haƙuri da su, sannan kada kuma zafin ciwo da girman ciwo da irin yanda ake barazana cewa ciwon ba a tashi, kar mutum ya dinga burin mutuwa, kada wannan ya sa mutum ya tsinke ya ce bari ya dinga burin mutuwa, sannan a daidai irin wannan gabar da kuma ba da haƙoƙi, in akwai dama ya babba da haƙoƙin, wane yana bi na kaza a bashi kaza, wane kaza wane kaza, duk masu bin haƙoƙi gida da waje, in kuma babu damar biyan haƙoƙin ya sa a kawo mu abin rubutu ya rubuta wasiya, wane yana bin sa kaza, wane akwai kaza din sa a wajen sa, kaza da yake hannunsa ba nasa bane na wane ne, duk sai mutum ya yi bayani, dan in ba haka ba duk gaba ɗaya su magada ba abin da ya shafe su, da mutum ya mutu za su sa mun jagara duk su tattaro komai, to kuma a lokacin babu wata shaida za ka ga gaba ɗaya in ka zo kana bayani magani suke cutar su za ka yi, za ka saboda ka ga mamaci baya nan za ka zo ka ce abu kaza naka ne, to shi yasa duk irin wannan sai a yi bayani cewa gona da take hannuna ta guri kaza ba tawa bace, harkokin da muke yi ba kuɗi na bane ni kadai ni da wane ne, sai ka rubuta, ina fata an gane, gidan da nake ciki ba nawa bane, duk irin waɗannan misali da yana daga cikin ada'ul huquq, mutum yayi kokarin kar ya tafi babbaye da kura, su kan magada musamman irin na wanda muke fama da su a wannan zamanin, dama kowa ya ga irin kalar su, to saboda haka maganar ma su bibiya su tantance su tabbatar an sauke nauyin duk da ya kamata, koda abin zai sa su rasa gadan gaba daya ba kasafai aka fiye samun haka ba, to gara mutum gara in akwai rubutu in an samu masu dogon tunani da lissafi da kuma wani wanda yake jagora, to in akwai rubutu galibi akan yadda a bi rubutu, ga rubutu an san hannunka ne ga signing ɗinka cewa wane yana binka ko wane kaza da sauransu, da ada'il huquq kenan, wal wasiya da kuma yin wasiya a daidai irin wannan gabar, ba sai ka zo ka kasa magana ba, ba sai mutum ya fita daga hayyacinsa ba, ba sai harshe ya kare ba, tun mutum yana dai ganin so musu mun ciwo ya dauko a ce a bashi takarda, ya rubuta wasiya cewa in ya rasu yana so a gina man masallaci ko a gina makaranta ko ai kaza ko ai kaza, ko kuma cikin ƴan uwansa wanda ba sa cikin gado tun yana raye ya sallame su, sun wahalta masa tare da ita aka yi ta fafutuka, amma kuma yana da ƴaƴa yana da mata ba sa cikin gado, anan zai ce to in yayi wasiya cewa ɗaya bisa ukun dukiyarsa a ba su wani, wal ishhadu alaiha, da kuma sanya shaidu akan wannan wasiyar, dan yanzu in ba kwara shaida ka kafa ba, wani lokaci ma sai ka yi kokarin ka, wato in ba daga sai aka yi ba wannan karan wannan zamanin da muke ciki, wallahi zaka iya yin wasiya maki, da haka in ka yi wasiya nemo shaidu, kuma nemo shaidu ɗan takarda, an gane, in ma da wani lawyer da zaka zo ka shigo da shi ayi abin a rubuce da sa hannu da stamp da kaza, dan mutane da yawa sun mutu abinda suka ce ayi musu na sadakatun jariya an ki, wani ma tinkan ya mutu shi yayi wa kansa sadakatun jariya bayan ya mutu an tashe ta, masallaci ne su su basu yadda ba, ko su ce a yanki wani bangare na ciki ba duka ba, in makaranta ce filin makaranta su ce basu yadda ba, in wata katuwar gona ce ce yawa makabarta su ce su sun tashi su basu yadda da wannan tsarin ba, ba ma wannan ba, mutum yana raye fa yanzu fa ƴaƴansa in suka gawurta suna mahajaru kiri-kiri da ransa da lafiyarsa ba mutuwa ya ba masu hana shi tasarrufi da kudinsa, to eh wayannan su ne za su mutum zai wasiya su bari azartar da ita, lafiyarsa kalau tsufa ne girma gashi ne ya zo masa, amma zai ce zai sai da gurinsa na guri kaza su ce ba su yadda ba, har ma su dinga barazana an sun ga dillale su ce duk wanda ya zo wallahi wani ya ce zai sa abu ya farke shi, ce ba za a siyar ba, yana so ya siyar yi wasu bukatun, yana so ya siyar yi wa kansa aikin alheri su ce ba za a siyar ba, akwai wanda aka ce har sai da wani ciwo ya kama shi kamar hauka a kai shi asibiti, likita ya gama bincike abin ne ya ce wallahi ku je ku bashi abin da zai, saboda abin ya taba kwakwalwarsa ya tuna tinkan a haifinsa yake neman kuɗi, ya sha wahala ya je iko ya je ina ne ya je ina ne ya je ina da kire tara kuɗinsa da ba mutuwa ya ba, amma mai da shi kawai gawa kawai lissafin matacce ake masa ya ce ai kaza da kuɗinsa an ce ba za a yi ba, ya sake yin wani abu an ki yin yayi aprobin ma sun ce ba za a yi wannan din ba, kawai sai ya fara samun matsalar kwakwalwa, kawai ni zauna yi tunani kaza nasa ne kaza ku kaza, shi yasa sai likita ya ce wallahi kuna son sai ku kyale shi, wannan abun da kuke masa shine yake nema ya taba muku kwakwalwa, duk ba wannan lokacin nan ba, shi yasa tunda dan kwaru kwarin mutum in yana da in dai Allah ya yi masa arziki irin wannan wallahi iya bakin kokarin sai gina kansa alheri, ana samun ƴaƴa wanda suke nagari wanda ko mutum bai ba za su yi masa, kuma in yayin ma bayan ya mutun su ma za su kare masa dan ya ci gaba da samun abu na, akwai irin waɗannan amma sun yi karanci a wannan lokacin da ake ciki, da aka abin da ya wajaba akan kowa wa kansa aikin alheri tun yana lokacin yi yana da kuma damar yi, na fata an gane, da aka kaga kenan sai mutum ya kafa shaidu, dan wani lokaci za ga mutum yayi wasiyar amma ba shaida, ya ce ya ba wa na kaza ko kuma a ba wa na kaza ba ba shaidu, shi yasa sai ya ce wal ishhad, to kaga wannan shine babin farko da zamu fuskanta ko zamu karanta a cikin wannan littafi, thumma sannan bayan wannan fasalin sai kuma fasalin da yake magana akan talqinul muhtadir, wato lakkana wa wanda ransa yazo gargara kalmar shahada, wama ala man hadarahu min at-talqin, da abin da ya wajaba ga duk wanda yake kusa da shi nayi masa talqini, wa amrihi bi shahadati, da umartarsa da kalmar shahada, wannan shine wajibin duk waɗanda suke jinyarsa a yawaita cewa kace la ilaha illallah, in ya faɗa kuma a hana surutu a gurin, in ya faɗi wata kalma sabanin wannan a kuma maimaita masa, ko Allah zai sa ya cika da ita, in ya cika da ita kaga babban nasara an same ta a cikin rayuwa, to da haka ba kowa za kamar yadda na faɗa satin da ya wuce, ba kowa ake kawo waye jinya ba, wani ba shi da kan gado, wani kuma ba shi da lokaci, wani ma bai ma san kimar wannan gabar ba, da haka kawai mara lafiya yana daki shi kuma yana waje kawai suna ta tafa suna ta hira da abokai, ko yana ta danna dannan waya, mara lafiya yana ta ma kokarin yayi wani magana ko ya isar da wani sako shi bai ma san ana yi ba, to shi sa ana san mutane wayanda suke masu nutsuwa wayanda suka san ya kamata wannan gabace mai matukar tasiri a rayuwar dan adam gabace ta karshe da ana so ya samu kyakkyawar kalma ya cika da ita da haka wajibi ne ba wai sai an ga dama ba wajibi ne ga duk wayanda suke wurin ko wanda yake wurin ya dinga yi masa talqini thumma sannan fasali na uku ma alal hadirina ba'da mauti abinda yake wajibi ga waɗanda suke mahalarta bayan mutuwarsa bayan mutun ya mutu akwai waɗanda suke halartowa dan jana'iza me ke wajaba akan mahalarta bayan mamaci ya mutu min gamdi ainihi na abinda ya shafi rintse idanunsa wa du'a'i lahu da yi masa addu'a wa taghdiyatihi da lillibe shi wa ta'jili bi tajhizihi da gaggauta shirya shi wal mubadarati li qada'i dainihi da gaggawar biya masa bashin sa wayannan wadanda suke mahallarta yan uwa bayan mutun ya mutu abinda yake wajibi akan su shine na farko a rufe mar'ido kamar yanda zamu ji in mun je babin zamu je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato rai yana bin yatba'uhul basar gani yana wato idan mutun yana bin ruhi to shi yasa zaka bayan mutun ya kalli ruhin an zare shi kuma sai idan ya tsaya haka to sai an shafa kuma an dawo masa da shi in ba haka ba sai ya zama kaman wani abun tsoro ban tsoro haka saboda fuskar gata idanun duk sun abun nan ba sa sarrafuwa amma sun bubbude kaga wannan da sakaci na su wayanda suke mahalarta kamata ana zuwa ana ganin idan sa bude sai ya fara rufewa an gane ko sannan bayan wannan sai kuma ainihin wato addu'a ila huyi masa addu'a ba wai sai an zo yin sallar ba sai ainihin wato an je an binne shi ba a daga lokacin a fara yin addu'o'i gare shi na neman masa gafarar Allah subhanahu wataala da kuma nema masa sauki a cikin kabari da ikon amsa tambayoyi da sauransu wa taghdiyati kar kuma a bashi haka daga shi sai tufafin jikinsa kawai a samu wani bargo ko wani mayafi sai a lillibe shi wa ta'jili bi tajhizihi kuma a gaggauta shirya shi kana tsaya wani bata lokaci kawai nan da nan da an tabbatar in ana kokonto a nemi masana lafiya su zo su tabbatar da dogon su ma yayi ko ya mutu in suka tabbatar da babu shi yaro su suka tabbatar a ilmance shikenan ai maza wasu su tafi makabarta a fara shirye-shirye a sanar da jama'a da za su zo su abin nan ai maza a shirya shi dan ainihin wato kashi makwancin sa sannan da an yi wannan kuma wal mubadarati li qada'i dayni sai kuma gaggawar biya masa bashi dan akwai matsala rashin biyan bashi na akan kai sai a yi ta jan lokaci sai a ce wai a bari sai an gama tattara dukiyar mamaci sannan sai kuma a cintubu masu buma ai a wannan taron jama'ar ya kamata a fara yi kuwa ana sanarwa to dai alhamdulillah Allah ya yi wa wani rasuwa mun gode jama'a an je an yi jana'iza da Allah duk wanda ya san akwai wani haƙƙi tsakaninsa da marigayi da Allah muna neman alfarma ya zo ya mana bayani in akwai shaidu muna son mu samu shaidu dan muna son mu sauke masa mamaci nauyi haka ya kamata da aka dan wannan lokacin da aka je makabarta in ma za ku iya isarwa sadarwa dan wani daga makabarta zai wuce kuma wani ya riga ba sharadi bane sai ya kuma dawowa tunda an yi jana'iza da shi ai yayi aiki mai girma to wani daga nan ya tafi shikenan wani ma ba ku san shi ba ba ku san abokin harkar sa bane amma dai ya ji labari ya zo an yi jana'iza da shi an je makabarta ya tafi ya sa abinsa to shi yasa tun a makabarta a samu wasu su karfin hadisi bayani to da Allah duk wanda wannan dan uwa ko wannan bawan Allah ko mahaifi ko kaza da ya rasu da Allah duk wanda suka san akwai wani haƙi ko ta alaka tsakanin su da shi ta nauyi irin wannan ko wani haƙoƙi da Allah muna san a si mana bayani to kaga anan kun shelanta duk wanda ya ji anan koda bai dawo ba daga bisani zai iya zuwa yi bayanin me yake da akwai dan ya ji an sanar sannan an dawo gida ma maganar kenan kuma a wannan dan zaman karbar gaisuwa da ake yi na ta'ziya shi ma ana yi ana fada cewa da Allah duk wanda suka san dan uwan mu ko mahaifin mu ko kaza din mu ana bin sa bashi ko ana bin ta bashi ko akwai wasu hakoki da Allah muna son da Allah jama'a su taimake mu su isar mana da bayanan dan mu kokari mu abin da ya kamata to sai ga a wannan lokacin kila cikin ɗan kwanaki kaɗan an yi maza an warware sai kuma ɗan abin da kila aka rasa samun bayani sai daga baya aka samu amma dai muhimmai kila a wannan lokacin tunda kowa zai kokarin zuwa ko dan ya samu jana'izar ko kuma dan ya yi ta'aziya to a daidai wannan lokacin kaga gabace ta sanarwa cewa da Allah an akwai wani nauyi ko haƙi a yi bayani wannan yana daga cikin abin da ake so a gaggauta yi, kar a bari sai bayan wata ɗaya, sai bayan wata biyu, sai bayan kaza, sai an zo rigimar gado, sannan kila ma wani rajulur rashid a samu wani mai natsuwa a ciki ya ce kai wa duk wannan rigimar da ake wai amma biyan amma tambaya ana bin sa bashi ko ba a bi, dan za ga wani kwata-kwata kamus din sa ma ba wannan a ciki, kawai ya fara hararo me zai samu, wace mota zai samu, za ta fado raban sa, wani gida zai samu, wani kaza zai samu, wani ba ruwansa da dukan da mutum zai je ya sha, amma duka ne ya je ya sha, shi dai kawai an bashi abin nan. To shi yasa a daidai wannan gabar a samu a yi wannan abin cikin gaggawa, ko da misali dai an tattara bayanan ne, to kaga an samu cewa daga lokacin da kudin sa ya fara fitowa ko aka fara karbo kudin sa, daga an san wannan shine awwalu ma yajibu, za a yi kokarin a biya masa bashi. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya dinga rubutawa wasiya, cewa da ya rasu a duba littafi a ga masu bin sa bashi da haƙoƙi a sawarware. Thumma, sannan bayan wannan fasali kuma za mu ji fasali na hudu, ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim, shin me yake halarta ga wato me yake halarta ga mahalarta bayan mutum ya mutu, wa ghairihim da kuma wasunsu, min kashfi wajhihi, na abin da ya shafi bude fuskar mamaci, wa taqabilihi, da sumbantar mamaci, wal bukai alaihi, da kuma yin kuka akan rasuwarsa. Wannan shi ma fasali ne, zamu ji wannan me yake halatta, shin ya halatta bayan mutum ya rasu baka kusa ko baka nan, ba da kai akai masa wanka ba kana zuwa ka bude fuskar sa ka ganshi, kana iya sumbanta sa bayan ya rasu, zaka iya yin kuka kowane irin kuka, ko kuma akwai kukan da ya halatta ko wanda bai halatta ba? To a gargashin wannan babi na hudu za mu je insha Allah. Thumma, sannan babi na biyar, ma yajibu ala aqaribil mayyit, wato abin da ke wajaba ga makusantan mamaci, mina sabr, na hakuri, war ridha bil qadar, da kuma yadda da kaddara, wal istirja, da kuma komawa zuwa ga Allah ta hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa ihdadil mar'ati ala zawjiha, da yin takabar mace ga mijinta. Wannan shi ma za mu ji shi insha Allah, za mu ji magana takaba da yanda ake yin ta insha Allah. Sannan na fasali na shida, ma ya harumu alaihim, me za mu ji abin da ke haramta ga ƴan uwan mamaci, minan niyaha, na kukan kera, ihu kuka wiwi, wa darbil hudud, da marun kumatu, wa shakkil jiyo, da tsaga wuyar riga, wa gairi zalika, da makamancin haka, kana aihi alal manabir, kamar sanar da mutuwarsa ko fadar alheransa da kirkinsa akan mumbarai. Alal manair, ko akan manara, wato wuraren da yake da tudu a hau, ana shelantawa, ana sanar da mutane bawon Allah nan mai kaza mai kaza mai kaza, to shine Allah ya masa rasuwa, ana gayyatar mutane janaiza misali. To wannan shine wato shi ma ba a buƙatar wannan. Kuma an-na'yu al-ja'iz, sannan zamu ji a babi fasali na bakwai, zamu ji irin kukan da ya halatta, irin wato na'yu wanda yake halal ne a yi wa mamaci irin wannan. Thumma, sannan fasali na takwas, alamatu husnil khatima, za mu ji kuma wace alama ce ake iya gane mutum ya yi kyakkyawar cikawa. Malam zai zayyana mana wasu alamomi da in kaga dan uwa ko ɗa ko uba ko uwa ko kaka ko malami ko aboki ko makwabci, duk wanda aka ganshi da irin waɗannan alamomin lokacin da ya zo mutuwa, to insha Allahu akwai kyakkyawan zaton ya cika da imani. To za mu ji waɗannan alamomin. Na tara, fasali na tara, sana'un nasi alal mayyit, sai kuma yaban da mutane suke yi wa mamaci, shin yana da tasiri ga mamaci ko kuma ba shi da tasiri? Idan mutane suka faɗi sharrin mamaci, suka kushe shi saboda rashin kirkinsa da rashin mutuncinsa, shin wannan ya wato shaida da kushe zai bi shi? To za mu ji wannan insha Allah. Sai kuma thumma, sannan fasali na goma, gusulul mayyit, sai kuma abin da ya shafi wankan mamaci. Wa hakaza, malai ce haka dai, ila dafni, za mu ci gaba da tafiya har zuwa binnewa, wa ziyaratul qubur, da kuma ziyartar ainihin wato kaburbura, makabarta. Wa khatamtuhu, yace na rufe wannan littafi, bi faslin khasin, da wani fasali na musamman, bi bida'il janaiz, wanda ya shafi bid'o'i iri daban-daban na jana'iza. Istaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alai, yace nayi kokarin wato gamewa da tattare dukkan abin da na tsayu a kansa, nake da masaniya game da shi, minal bid'i na bid'o'i, mansusan alaihi wasu bid'o'in wadda nassi yazo a kansu fi kitabin, a cikin wani littafi min kutubi ahlil ilmi, daga cikin littattafan malamai kadiman ko dai malamai na dacan, wa hadithan ko kuma malamai na baya-baya. Aziyan kulla bid'atin, zan kuma yi kokarin wato jingina kowace bid'a, ila mawdhi'iha, a wurin da take, min kutubihim, daga cikin littafan su malaman, dan kaka dauka kamar ni na ambata. Wato duk bid'ar da aka ce ga wata bid'a da ake yi a abin da ya shafi ko kabari, makabarta, abin da ya shafi tona, abin nan tona kabari, ko abin da ya shafi ainihin wato yi wa mamaci wanka, ko sallah, ko abin da ya kama da haka, to waɗannan abubuwan in ya zo zai ambace su, kuma ya ɗaugaya maka inda littafin da ya ɗauki wannan ainihin wato matsala. Wa ma lam yu'za ilaihim, abinda kuma lam yu'za ilaihim, babu wani isnadi da za a jingina zuwa gare su, babu wani abu da za a jingina zuwa gare su, fa huwa mimma yahkumul manhajul ilmi, to kila wannan yana daga cikin irin abinda wato tsari na ilimi ya hukunta, fi usulil bid'i, a cikin abin da ya shafi usul na bid'a, annahu min hacha, wannan abin shi ma yana cikin bid'a. To koda wani malami bai kawo ba, inna kuma manhajul ilmi fi usulil bid'i, to zan iya kawo shi. Walakinni lam ara man nassa minhum alaiha, koda ko ni ban ga wanda ya nassanta wannan bid'ar wato daga cikin malamai ba. Wa kathirun minha min bid'il asril hadir, domin da yawa daga cikin wayannan bid'o'in bid'o'i ne na al'asril hadir, wannan zamanin da muke ciki, amma kafin wannan zamanin da muke ciki magabatanmu ba san wayannan bid'o'in ba. Wa inni la as'alullaha tabaraka wa ta'ala, kuma hakika ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, an yanfa'a bi hadhal kitab, ya amfanar da wannan littafi kullu man qara'ahu, duk wanda ya karanta shi, wa yaktuba li ajrahu, ina roƙon Allah ya rubuta min ladansa, wa mithluhu, da irin wannan ladan, liman kana sababa ta'alifihi, ga wannan bawan Allah da shine dalilin ko sababin rubuta wannan littafi, wani man kama ala tabihi, ba shi kadai ba da duk wanda ya tsayo wajen buga wannan littafi, innahu sami'un mujib, lalle Allah mai ji ne kuma mai amsa roko ne. Wato a Dimashq yayi wannan abin nan din 24 ga watan al-Muharram shekara 1388 hijiriya, Muhammad Nasiruddin Albani, Al-Albani ba dade ba 58 ba haka. Ma yajibu alal marid, to fasali na farko kenan, me yake wajaba akan mara lafiya? Na daya, alal marid, wajibi ne akan mara lafiya, an yarda bi qada'illah, ya yadda da hukuncin Allah, wa yasbira ala qadarihi, ya kuma yi hakuri akan kaddarar da Allah ta'ala ya rubuta masa, wa yuhsina dhanna bi rabbihi, ya kyautata wa ubangijinsa zato, zalika khairul lahu, wannan shine yafi alheri ga mara lafiya. Abubuwan nan guda uku, to su suka fi alheri ga mara lafiya: abinda Allah ya hukunta ba fashi, abinda Allah ya kaddara ba mai canzawa. To abinda ya kamata shine mutum ya yarda da abinda Allah ya hukunta, mutum ya yi hakuri da abinda Allah ya kaddara, sannan ya yi wa Allah kyakkyawan zato, ya yi wa Allah zaton mai gafara ne, ya yi wa Allah zaton mai rahama ne, ya yi wa Allah zaton zai shigar da shi aljanna, ya yi wa Allah zaton mai afuwa ne, zai yafe masa, zai masa afuwa, ya yi wa Allah wato ya yuhsinu dhanna bi rabbihi, ya kyautata wa ubangijinsa zato, musamman lokacin da ake so mutum ya fi kowane lokaci kyautata wa Allah zato, shine lokacin da ba shi da lafiya. anan duk wata falala da rahamar Allah da tausayin Allah hararo shi kayi wa Allah kyakkyawan zaton Allah mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne mai afuwa ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min mamakin lamarin mu'mini inna amrahu kulluhu khair al'amarin mu'mini duka alheri walaysa dhaka li ahadin ba mai wannan illa lil mu'min sai mu'mini in ba mu'mini ma babu mai wannan sifar shi kadai ne al'amarin sa kowanne alheri ne kaga shi mu'mini in asabat husarra idan wata ni'ima ko abin farin ciki ya same shi ni'iman nan ta duniya ce ko ni'ima ce ta addini ni'ima ta addini kamar ilimi kamar kyakkyawan aiki ni'ima ta duniya kamar dukiya kamar mulki kamar yaya kamar mata wayannan dukkanin su ni'imomi ne to shi mu'mini duk sanda wata ni'ima wani farin ciki ya same shi shakara zai yi godiya ga Allah madaukakin sarki godiya da zuci godiya da baki godiya da gabobi fakana khairan lahu sai hakan ya zama masa alheri domin zai shiga cikin ash-shakirin Allah madaukakin sarki yace la in shakartum la azidannakum da haka zai shiga cikin wayanda suke yin godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan abin farin cikin da ya same shi ko na addini ko na duniya wa in asabahu dharra idan wata cuta ta same shi min faqarin talauci ne aw maradin ko rashin lafiya aw baliyatin ko wani bala'i wani ibtila'i Allah ya jarrabe shi da shi in dai mu'mini ne sabara hakuri yake ba za ka ji kukan sa ba za ka ji raki ba fakana khairan lahu sai kuma hakan ya zame mai alheri shi yasa babu wanda duk inda ta fadi sha ne a wajen sa irin mu'mini in Allah ya magoma ta'aziki ya gode sai ya shiga cikin ash-shakirin in Allah ya jarrabe shi da musiba sai ya hakuri shi yasa manzo Allah yace babu mai wannan sifa sai mu'mini wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala manzo Allah yace wala yamutanna ahadukum kada dayan ku ya mutu bai kamata ba bai dace a ce mutuwa ta zo wa dayan ku ba ba tare da yana kyautatawa Allah zato ba ba daidai bane lalle kada ɗayan ku ya mutu face yana mai kyautatawa Allah zato cewa duk laifukan sa Allah madaukakin sarki zai shafe masa su Allah madaukakin sarki zai yafe masa zunubansa Allah madaukakin sarki zai lullube shi da rahamarsa Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna haka duk sanda mutum ya zo musamman halin rashin lafiya wannan ake so kai ta kawo wa zuciyarka wannan ake so kai ta hararowa ana inda dhanna abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani ko idza zakarani haka in kai wa Allah wannan zatan zaka samu Allah a haka rawahuma muslim wal bayhaqi wa ahmad wadannan hadisi guda biyu da na farkon da na biyu imam muslim imam al bayhaqi sun ruwaice su da kuma imam ahmad na biyu wa yanbaghi alai ya kamaci mara lafiya an yakuna bainal khawfi war raja ya kasance tsakanin tsoro da sa rai ya khafu iqaballahi ala dhurubi ya zama yana tsoron ukubar Allah akan zunubansa wa yarju rahmat rabbihi amma fa yana sa ran samun rahmar ubangijinsa wato mu'mini ya zaman to yana tafiya akan haka wato abinda ya kamata ga mara lafiya ya zamanto bainal khawfi war raja in ya tuno laifuffukan sa al'amari yana tayyamar da hankali in ya tuno fadin rahmar Allah abin yana faranta masa rai yakan samu nutsuwa haka ya kamata ya kasance bainal khawfi war raja li hadithi Anas sabida hadithin Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani saurayi wani matashi wa huwa bil mauti yana magagin mutuwa fa qala kayfa tajiduka manzon Allah yace ya kake jinka qala wallahi ya rasulullah yace na rantsa da Allah ya makin Allah inni la arju Allah wa inni la akhafu dhunubi yace ina kaunar Allah ina kuma kaunar rahamarsa ina kuma sarai cewa Allah zai min rahama wa inni akhafu dhunubi amma fa ina tsoron zunubaina ya makin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawdin illa a'atahu Allah ma yarju wa aminahu mimma yakhaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajtami'ani fi qalbi 'abdin wadannan sufofi guda biyu na al-khawf wa ar-raja ba su taba haduwa a zuciyar bawa ba fi mithli hadha al-mawdin a irin wannan gaba mai hadari lokacin da mutun ya kusa mutuwa illa a'atahu Allah ma yarju face sai Allah ya bashi abin da yake kauna na rahamar Allah na aljanna wa aminahu mimma yakhafu sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro haka irin waɗannan hadisan su ya kamata in kana da majinyaci rashin lafiyar ta kici ta cikin ya ko kuma jiki yayi nauyi dinga karanto masa irin waɗannan hadisan dan ya ƙara samun natsuwa da yarda da Allah subhanahu wataala shi yasa na gaya maka jinya kamata ya ce wanda zai yi ta wanda ya san me ake nufi da jinya akhrajahu at-tirmidhi wa sanaduhu hasan amma at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi isnadin sa hasan ne wa ibn majah wa abdullah ibn ahmad fi zawaid az-zuhd da abdullah dan gidan imam ahmad bin hanbal a cikin zawaid az-zuhd shafi na 24 zuwa 25 wa ibn abi dunya da kuma ibn abi dunya kama fi targhib kaman yanda wannan hadisi yazo cikin at-targhib mujalladi na 4 shafi na 141 wanzur lahu al-mishka sannan mutum ya sake duba al-mishka al-mishkatul masabih ainihin wato hadisi na 1612 zai ga wannan hadisi wanda muka karanta wa mahamashtadda al-marad bihi al-marad abu na uku da yake wajibi akan mara lafiya mahamashtadda bihi al-marad duk yanda rashin lafiya ta tsananta fala yajuzu lahu bai halatta ba ga mara lafiya an ya tamanna al-mauta ya dinga burin ya mutu duk yanda jikin ya rikice duk yanda yake jin zafin ciwo da radadin ainihin wato cuta kada ya dinga burin gara ya mutu li hadith ummul fadl sabida hadith ummul fadl radiyallahu anha ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ام الفضل تتي وترانا منزه الله يا شغو gidansu وعباس عباس ام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفن منزه الله صلى الله عليه وسلم يشتكي بيد لافيا فتمنى عباس الموت منزه الله yana shigowa sai ji Abbas baffan sa yana burin yana wato burin gare ya mutu yana burin mutuwa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يتشي دشي يا أم يا كي بفانا لا تتمنى الموت لا تتمنى الموت كرك يبور متوى كرك سيغارك متوى فإنك إن كنت محسنا دومن إن كازم ومي كوتة تأيكي فأن تؤخر تأيكي أجنكر تامكا alheri ne gare ka domin tazdada ihsanan ila ihsanika zaka ƙara kyautatawa akan kyautatawanka shi tsawon rai ga mutumin kirki ya alheri ai shi tsawon rai ga salihin bawa wannan abin nema ne khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu mafi alherin ku wanda yayi dogon ainihin wato yayi dogon kwana sannan kuma kyau aiki yayi kyau duk mutumin da yake ya shekaru da yawa kuma cikin ayyukan alkhairi ka duba dattawan nan da muke tare da su Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana su ci gaba da ainihin wato yin ayyuka na alkhairi irin wannan ko yake cewa wa in ka yake cewa khairul laka wannan ai alheri me kamanta kana kwancan wani alkhairin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya saba yin aikin alkhairi sai wani dalili na rashin lafiya ko na tafiya yasa bai samu damar yi ba ana rubuta masa ladan wannan aikin da ya saba yi lokacin yana kalau ko kuma lokacin yana zaman gida yana ba matafi ba to kaga mai kamanta da kaga ga mutum yana jinya eh lalle kam akwai cutar da za ka ga shi kadai ya san me yake ji amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana ka dinga burinka mutum domin ko kwana dai aka kara ma kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sikelin ka bai karu ba ko baka iya tashi kai sallah a kwance aka kara maka kwana daya ko kwana biyu kai imani kai sallah ladan ka bai karu ba alkhairai wa in kana musian in kuma mutun dama mai laifi ne fa antu akhartu ai shi ma a jinkirta masa alheri fa tastatib min isa'atika sai ka nemi tuba daga mummunan aikin ka khairul laka kaga shi ma jinkiri ya zama maka alheri akwai mutumin da yayi ba daidai ba da aka tsawon kwana alheri ne gare shi sai ga daga baya Allah ya shirye shi yayi wa atbi as-sayyi'atal hasana sai ga ya biyar da kyawawan ayyuka dan su shafe miyagun ayyukan da ya a baya to da yana cikin mummunan aikin aka girbe shi ba da kaga kenan koda mutum mai zinubi ne to tsawon kwana ga mai zinubi shi ma yakan zama alkhairi a gare shi wataƙila Allah ya bashi iko da damar tuba fala ta tamannal maut manzo Allah ya ce baffa kar kai burin mutuwa akhrajahu ahmad Imam Muhammad shi ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 6 hadisi ko shafi na 339 Abu Ya'la hadisi na 776 Al-Hakim mujalladi na 1 shafi na 339 yace kuma hadisi ne sahihi ala shart al-shaykhai wa wafaqahu adh-dhahabi wa inma huwa ala shart al-bukhari faqat amma ala shart al-bukhari ne ba ala shart al-shaykhain ba sharadin bukhari kawai ya cika kaman yanda wato kaman ya danyi wato ta'aqqubi ne ga maganar Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shine yace hadithun sahihun ala shart al-shaykhain to sai Sheikh Albani yace a inna ma huwa ala shart al-bukhari ba shart al-shaykhain bane faqat wa akhrajahu al-shaykhani bukhari da muslim sun fitar da wannan hadithun wal baihaqi da imam al baihaqi mujalladi na 3 shafi na 377 wa gairuhum da wasunsu min hadith anas daga hadisin anas marfu'an nahwahu wa fihi anas ya rawaito hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam makamancin wanda aka karanta a cikin lafazin da anas ya rawaito fa in kana labudda fa'ilan akwai lafazin da manzo Allah ya ce in ya zamanto ba makoma mafata ba makawa sai mara lafiya yayi burin mutuwa faliyakul to nan sai manzo Allah misali zafin ciwo da ainihin musiba da yake ji da irin yanda ciwon yake cin kuɗi kuma babu kuɗin shi ba kwanciyar hankali majinyatar duk kowa a firgice da aka sai yake ganin shi da wannan jinyar gare ya mutu to manzo Allah ya ce in ya zama ba makawa sai yayi mutu mara lafiya yayi burin mutuwa to ba kawai cha zai gare ya mutu ba sai manzo Allah ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah rayar da ni tashi kafaduna idan rayuwa ita tafi zaman mun alkhairi wa tawaffani ya Allah karbi raina idza kanatil wafatu khairan li idan rasuwar ita tafi zaman mun alkhairi to garabawa in ya zaman to ba makawa sai kai roƙon to yi wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa huwa mukhrajun fil irwa wannan lafazin shi ma Albani ya fitar da shi a cikin Irwaul Galil shafi na 683 to sai mu tashi gaba ta hudu cikin abubuwan da suke wajaba akan mara lafiya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah